daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Sannan muna nan kodi yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Yau Alhamis 26 ga watan Yuli shekarar 2018. Shirin mu na karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan a gogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugabannin kasashen nan biyar masu karfin tattalin arzikin su yayin kuro sun yi gargadi akan kalaman shugaban Afirka ta Kudu. Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar Uganda jiya Laraba cewa ƙasar za ta bude sabbin ofisoshin jakadanci har 18. Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza ta ce an kashe Falastinawa uku a jiya Laraba lokacin da Isra'ila ta kai hari a gabashin birnin Gaza.
Kanin labaran duniyan kenan. To Amurka ta kalubalanci hukumomin Najeriya kan matsalar tsaro dake addabar wasu yankunan kasar.
I learned that in Zamfara and Kaduna during my trip that all communities.
Ai wannan ziyara ta a jihar Kaduna na fahimci harare ko tashin hankulan da aka samu sun shafi kasar dukkanin al'umma.
A Najeriya har ila yau manoma ne suke kokawa kan abin da suka kira kin hukunta masu sayar da takin bogi da kuma masu karkata akalin takin da gwamnati ke samarwa domin ƙananan manoma.
A gaskiya in ba zai kuma tashi gobara ma wanda suka yi a kama su kuma a yanzu an kuma ta su ba bayan da an kama su ba daga ba a cikin su. To in mutum zan ba da wannan matakin ko gaskiya akwai matsala.
Za mu je Jamhuriyar Nijar inda za ku ji abin da 'yan ƙasar ke cewa kan matsayar da aka cimma da Najeriya. Game da shimfiɗa bututun mai zuwa Najeriya. Sannan kamar kowace rana Alhamis, Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirinta na domin iyali. Amma fa duka sai Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto mana labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Shugabannin kasashen nan biyar masu tattalin arzikin su wanda ya yunkuro a duniya sun yi gargadi kan abinda shugaban Afirka ta Kudu ya kira barazana ga cinikayya tsakanin kasashe da kuma bunƙasar tattalin arziki mai dorewa a duniya wanda ba a fakaice yake ba, yana batu ne akan rikicin cinikayya da ke neman ya kunno kai tsakanin Amurka da ɗaya daga cikin mamban wannan ƙungiya mai ƙarfin tattalin arziki wato China. Shuma shugaban na ƙasar China Xi Jinping ya bayyana damuwarsa kafin a fara taron kwanaki uku a Afirka ta Kudu. Shugaba Xi ya faɗa a wurin taron cewa ka a sake a yadda rikici kan cinikayya ya kunno kai domin ko ba za a samu gwani ba. A cikin shekarar 2010 ne dai ƙungiyar ƙasashen da tattalin arzikinsu suka yunkuro ta saka Afirka ta Kudu cikin wannan ƙungiya da niyyar samar da yanayi ga wasu ƙasashe marasa ƙarfi su samu wakilci a cikin wannan ƙungiyar. Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar Uganda jiya Laraba cewa ƙasarsa za ta buɗe sabbin ofisoshin jakadanci har 18. A jawabinsa irinsa na farko da wani Prime Minister India da ke kan gado ya yi ga 'yan majalisar dokokin Uganda, Mr. Modi ya bayyana cewa India za ta bai wa Uganda rancen kuɗi dala miliyan 200 domin samar da kayayyakin more rayuwa da inganta muhalli. Daga nan ya gode wa shugaba Yoweri Museveni na sake yin marhabin ga 'yan nahiyar Asiya da aka kora daga ƙasar lokacin mulkin marigayi Idi Amin a wajen shekarun 1970. Shugaban na India wanda ke rangadin ƙasashe uku ana kallon wannan ziyara tasa a matsayin na ƙasar da take kokarin ganin ta yi tasiri a nahiyar da kishiyarta wato China ta ke kokarin ganin ta fi tasiri a kansu. Duk da yake Modi bai bayyana kasashen da za a gina waɗannan ofisoshi ba, amma wannan zai kawo adadin ofisoshin jakadancin ƙasar India a Afirka har 47, yayin da ita kuma China take da 50. Sai dai kafin Modi ya yada zango a ƙasar ta Uganda sai da ya ziyarci Rwanda, inda ya bada gudunmawar shanu 200 ga iyalan da ba su da galihu. Kana ya duba batun rancen da ƙasarsa za ta bai wa Kigali. Kane je Laraba ya sauka Afirka ta Kudu domin ya halarci taron kasashen duniya da tattalin arzikin su ke tasowa. Zai shiga jerin safin wato shugabannin kasashen da su ke cikin kungiyar da ake kira BRICS a takaice da turanci. kasashen kode sun hada da Brazil, Russia, China da Afrika ta Kudu. Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza ta ce an kashe Falastinawa uku a jiya Laraba lokacin da Isra'ila ta kai hari a gabashin birnin Gaza. Sojojin Isra'ila suka ce sun auna sansanin mayakan Hamas ne a zirin na Gaza bayan da aka yi wa rundunar sojojin Isra'ila dake bakin iyaka hari har aka raunata sojan Isra'ila daya. Wannan fadan na baya bayan nan ya zo ne kwanaki kadan bayan da shugabannin kungiyar Hamas da Isra'ila suka ci mai yarjejeniyar tsagaita wuta da zuma sassautar kishin dake tsakanin su. Sai dai wannan yarjejeniyar ta rushe ne a ƙarshen satin da ya gabata bayan da wani Bafalestine dan bindiga ya kashe wani sojan Isra'ila. Wannan ne yasa Isra'ila ta mayar da martani da wani gagarumin hari wanda ya janyo fargaban barkewar wani yaki tsakanin Isra'ila da Hamas wanda daman sun goza yaki har sau uku tun a shekarar 2008. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Sudan ta Kudu ta sa hannu a kan wata yarjejeniyar share fage tsakanta da babban kungiyar nan ta ƴan tawayen kasar domin raba iko da zummar kawo ƙarshen yakin basasar kasar na kusan shekaru biyar. Sai dai kuma wata gamayyar jami'in hamayya tara sun ci sa hannu a wannan yarjejeniyar suna cewa tunda an ƙi a karbi shawarwaransu da suka bayar ba dalilin sa hannu a wannan yarjejeniya. Yarjejeniyar da wannan gidan rediyon ya samu damar gani ya nuna cewa har yanzu shugaba Salva Kiir zai ci gaba da zamowa shugaban kasar yayin da shugaban ƴan tawaye Riek Machar zai ci gaba da rike tsohon mukaminsa na mataimakin shugaban kasa na farko. Haka kuma yarjejeniyar ta buƙaci a samar da ƴan majalisar dokoki mai mutane 550 a shirin miƙa mulki kana a samar da wasu mataimakan shugaban kasa mutane hudu wanda ɗaya daga cikinsu za ta kasance mace. Kungiyar ta yaƙi ta yankin kasashen Afirka ta gabas ne da ake kira IGAD ta kasance mai shiga tsakani akan wannan yarjejeniya. A lokacin da yake bayani gaban kwamitin majalisar dattijan Amurka jiya Laraba, sakataren harkokin kasashen ƙetare Mike Pompeo ya ƙi ya bada wani cikakken bayani game da ganawar sirri da aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da takwaransa na Rasha wato Vladimir Putin wanda suka yi a satin da ya gabata a Helsinki. Sai dai kawai ya ce Amurka ba ta yarda da cewa Rasha ce take da iko da zirin Crimea da ƙasar ta mamaye tun a shekarar 2014 ba. Sai dai jim kaɗan kafin ya bayyana gaban kwamitin, Fadar White House ta fitar da sanarwa cewa an ɗage taron ƙoli karo na biyu da aka shirya tsakanin shugaban na Amurka da na Rasha har sai baɗi. Mai baiwa shugaba Trump shawara a harkokin tsaro John Bolton ya ce shugaba Trump na so ne ya dakatar duk wani batun ganawa da Putin har sai kwamitin bincike na musamman ƙarƙashin Robert Mueller ya kammala bincikensa akan zargin cewa Rasha ɗin ta yi katsalandan a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016.
Ladan Ibrahim Ayawake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da Najeriya, inda ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya yi kira ga hukumomin ƙasar da su ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar wasu yankunan Najeriya. Mataimakin jakadan Amurka David Young ne ya bayyana hakan ga manema labarai yayin rangadin wasu jihohi da ya yi a arewa maso yammacin ƙasar, inda ya da zango a jihar Kaduna, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Game da ziyarar shi Kaduna da wasu jihohin arewacin Najeriya kuwa muƙaddashin jakadan Amurkan a Najeriya Mr. David Young cewa ya yi.
I learned that in Zamfara and Kaduna during my trip that all communities are touched by this kind of violence. Farmers and herders, people of all ethnic groups, Muslims and Christians, all are touched by this kind of violence. And again, it's a tragic loss.
Ai wannan ziyara ta a jihar Kaduna na fahimci alare ko tashin hankulan da aka samu sun shafi kasan dukkanin al'umma, tun daga manoma, makiyaya, kabilu daban-daban, musulmi da krista da dukkanin wasu jinsi fa wannan rikici ya rike. Saboda haka na fahimci wannan batu na da rikitarwa kuma babu wata maslaha ta kai tsaye cikin sauki. amma hanyar da muke ganin za ta iya zama mafita ita ce hada karfi da karfe don murkushe dukkanin mutanen da ke tada fitintunu ta yadda duk wanda aka kama da laifi doka za ta aiki a kan shi. Mun san dai gwamnati na kokari matuƙa amma saboda irin asarar rayukan da ake akwai buƙatar gwamnati ta kare mu.
We know the government is making good efforts and trying hard on this, but obviously because of the tremendous loss of life, more needs to be done.
Mr. David Young din da ya ziyarci Jihohin Plateau, Zamfara da Kaduna a arewa maso yammacin Nigeria ya ce akwai buƙatar kirkiro ayyuka na ci gaba domin samarwa da matasan wannan ƙasa aikin yi. Kuma sanin mahimmancin wannan ne in ji jakadan Amurka a Nigeria ya sa ƙasar Amurka ta haɗa gwiwa da Nigeria wajen inganta fannonin ilimi, lafiya, tattalin arziki da noma da sauran ɓangarorin da za su samar wa da matasa ayyukan yi a wannan
to envision a better future so young people do not go into criminality.
Mr. David Young yace ba zan so yi wa tsaro a garuruwan Zamfara, kudancin Kaduna da Plateau da Borno da Benue cinikin gora ba saboda na fahimci akwai wasu bambance-bambance, amma dai duk da haka akwai buƙatar taimakawa mahukuntan da ke aiki a bangaren tsaro a kokarin su na tabbatar da an samar da tsaro.
I'm not trying to make sweeping judgments about all these different violence because it's different obviously in Zamfara from southern Kaduna from Plateau.
Ana sa ran wannan ziyara ta jakadan Amurka a Nigeria Mr. David Young dai za ta taimaka wajen ƙara kyakkyawar alaka tsakanin Nigeria da Amurka, musamman ma dai game da zabe na gaskiya da kuma tsarkake tsamin tsaron da ake fama da shi. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Tuma da Allah a gaida na Ikara. Daga batun tsaro sai na harkar noma, inda Najeriya har ila yau manoma a jihar Niger suka koka kan abin da suka kira gazawar gwamnati na kasa hukunta masu sayar da takin bogi da kuma masu karkata akalar takin da ake samarwa domin ƙananan manoma. Batutuwan da hukumomin jihar suka ce suna ɗaukan matakan magance su. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Alhaji Shehu Galadima shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman jihar Niger ga abinda ya bayyana wa muryar Amurka ta wayar salula.
Gaskiya abin da ke ciki dai abin da jihar ba mu gama sosai ba, amma da suka abin da su ana ganin suna yawo ba a tsara ɗaukan mataki na rarrabtarwa shi zai dame mu. Da wata tsara haka na ba za ka kai mutane za a zo a hannun sai ne za su shiga mata yi, amma in ana rarrabtarwa shakka babu za a dawo su rage masu yawa su tsoro.
Yanzu har yanzu kuna ganin akwai matsala kenan ko?
A gaskiya in ba zai kuma gaci ba ba ma wanda suka yi a kama su kuma a yanzu an kwantar da su ba bayan da an kama su ba daga ba a fice su. To in mutum kan ba da wannan matakin ba gaskiya akwai matsala.
To sai dai a nata gefen gwamnatin jihar Niger ta ce tana ɗaukar matakin hana duk wata cuwacuwar takin da ma kawar da masu saida takin na Jabu. Alhaji Haruna Nuhu Dukku da ke zaman kwamishinan gona na jihar Niger ga abin da yake cewa.
Wato tsarin da muka yi na taki bana ba taɓa yin shi ba, abin da muka yi mun samu fahimtar juna tsakaninmu da kamfanin takin nan. Mu a Niger State Government matakin da muka ɗauka kenan ba takin da ke barin kamfani zuwa ƙananan hukumominmu sai mun haɗa shi da jami'an tsaro, su za su shiga gaban motar nan a kai shi inda ya kamata a sauke shi sannan a dawo. Shi yasa ka ga bana babu labarin jabin taki a jihar Niger.
Ko a ƙarshen makon da ya gabata ma an yi ta yaya ta labarin samun wani katafaren gidan buga takin zamanin na Jabu a nan cikin garin Mina. To amma kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Nuhu Dukku ya ce labarin ba gaskiya ba ne.
Wato ba gaskiya bane saboda mun je mu jami'an gwamnati da jami'an tsaro mun duba, wato abin da ke faruwa shine store nasu kaman guda biyu ko uku suka rushe saboda ruwa, sai zaman ta sai suka samu wani wuri in sun yi production in sun sarrafa takin sai su kwasa su je wannan store na waje, so suna bargain suna dinkewa suna ba manoma, saboda ka cewa akwai takin jabu a Niger ba gaskiya bane.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Fage da Mustapha, yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda bayan matsayin da ƙasar ta cimma da Najeriya na ta shimfiɗa bututun mai zuwa arewacin Najeriya, masana da wasu 'yan ƙasar suna ta tofa albarkacin bakinsu kan alfanun da suke ganin ƙasashen biyu za su samu. kasashen biyu dai sun cimma wannan yarjejeniya ce inda za a shimfida bututun man daga jamhuriyar ta Niger zuwa jihar Katsina inda za a samar da wata sabuwar matatar man ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani
Malam Usman Usaini Tanimun wani masanin tattalin arziki ne a jamhuriyar Nijar.
Akor na mai da Niger da Nigeria na tratman in mai. Ina iya ce abu ne na kwarai saboda duk abin da mutum yake nan gari yana yi ne kaman ta abin da ya gyara shi na ci gaban shi. Kenan in Nijar ta ga da ta kai manta wani wuri ayi ta ce shi can yayi mata tsada. In ka ga Nigeria ta yi kusa kuma ya yi rashin tsada. Ai kaga kenan in sun ka Nigeria kuma bai zama laifi ba ko. Kuma bai zama abu matsala ba za a iya ce ma abu ne na kwarai. Tunda abu ne wanda farko ba a nan gari shi. Da kuma muna ganin nan ga farko Nigeria tun kandama mu musamman mu Nigeria ce take ban mai kuma har yanzu muna aiki da man Nigeria
su ma ɗan kasar da jamhuriyar Niger suna ci gaba da nuna murnar su game da wannan yarjejeniyar tsakanin kasashen Niger da Nigeria
ko sunana Abdulrahman kuma wanga labari da muka samu mun ji dadin shi tsakanin Nigeria da Niger bisa abin nan na bubutun mai da wani za a yi katsina alheri ne ya zo mu gaskiya kuma insha Allah za a ji dadin shi hatta lakawa za su samu aikin kan wanga abubuwan kuma arziki zai bunƙasa tsakanin Nigeria da Niger ba mu kade wannan Niger har Nigeria su kansu matasa za su samu aikin da mu tsakaninmu da mu da Niger da Nigeria uwa ɗaya ba ɗaya miki ba bambanci turani suka zo mulki mallaka suka raba mu
dama dai wannan al'amari ne wanda Niger za ta ci gaba Nigeria za ta ci gaba kowane tattalin arziki ne zai ƙara bunƙasa ya ci gaba ba dai su yi baya ba dama dai tsakanin Niger da Nigeria ayar aya na in tawayan Allah ba wanda ya raba su dama to inda anka tu baturi na zaka girma amma ba bata matsala zama abin ya karɗumci ya dandandan ba bata matsala
wannan lamarin zai kawo ababe da suka hada da bunƙasa tattalin arzikin kasashen Niger da Najeriya da yaki da rashin aikin yi da ƙara ƙarfin dangantaka tsakanin kasashen guda biyu da aka dade ana kira da Hassan da Husaini Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
Allah hada kanmu a tsirar kanmu so juna
Fagai da Haruna Mamman Bako waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare da minti 17 yanzu ga shirin domin iyali
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tanto mai ba ku da ma tambaya ni ke da
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da subalher Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin wadansu mahallarta taron karawa juna sani kan kare hakkokin mata a jamhuriyar Niger wanda ya hada kan masu ruwa da tsaki da suka hada da kungiyoyin mata sarakunan gargajiya shugabannin al'umma yan jarida magidanta da kuma yan gwagwarmaya da nufin shawo kan mace-macen aure da kuma waɗansu matsaloli da suke hana ci gaban iyali. Yau ma muna tare da Usman Dambaji, shugaban kungiyar yan jarida da ake kira Rejiya, da kuma Madam Kako Fatuma, shugabar haɗakar kungiyoyin mata da ake kira Kongafen. Jagoran tattaunawa Yusuf Abdullahi ya fara da tambayar Madam Kako ko tana ganin talauci ko kuma kuncin rayuwa ke kawo matsaloli da ake fuskanta a cikin gida, sai ta bayyana cewa
Na yarda cewa a ƙasar Niger mace na cikin wahala ana cikin kuntata matan Niger dan me yasa maza su gafarce ni yau a yayin ɗakin armi zaka ga namiji ya mai da mace ba kowa ba tunda yau mun ga mace ita ke da kula da gida mace yau ita ke daukar dawaine yara kai har ta dauki dawaine mijinta tunda mace ke neman cincin kanta buskan sana'a mace na toye 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 waina da toye tsalata ta sai da icce ta je ma ta ɗebo icce a daji ta zo ta sai da shi kuma ta ci da mishin kuma ta ci da diyan kenan kaga abu bai yi kyau ba akwai inda kasashen da maza ma gudu suke subar mata su ta yi su ba su Ghana ba su Abuja ba su Libya ke mace kina nan ki an barki da diya 5 6 7 abinda za su yi ke ci illa kwal zaki sa su ke ci mantana da kwal ta zama yanzu abin biya kashi na biyu cikin dubunnan abin da ake yau kuna dai gani abin da albarkar da ke cikin ƙasa yau ba ta isa na a rayu dole mace da ɗiya su wahala yau duk inda za a shi ko koyin da ake yau na mata ne mace wahala ta yawa ce yanzu ka dauka ka fannin rishin lafiya yau mace in aje likita ne bata da halin zuwa likita yau mace in a fannin aihuwa ne kana gani irin wahalun da mata ke yi da dauka ciki kaje likitar na da nisa wutar kan kaje ma ya lada cikin ciki ya mutu ko kan kaje ka wahala abu ya kai ga yoyon hitsari da ake cewa kenan kaga mace na da wahala da yawa na biyu kuma almi da ake yi yau maza suna ba mata wahala din da akwai abin da muke cewa violence yau akwai violence moral akwai psychological akwai violence physical ina so in dan kaitar da kadan nan moral menene kuntatawa da rankar lafiya ana muka ana musguna ma har ya kai ga mutuwa yau violence physical ba da kashi ko kuwa addini an hana shi amma Niger har yanzu akwai mazan da ke ba mata kashi violence psychological ko ina ne a fannin ma'aikatin ne akwai shi yau za ga diya mace kina fuskan fannin aiki a wurin saro shinki sai kiga ana musguna miki ana cha in baki ba da kanki ba baki zama komi wannan mun sha gani tunda mukan kama kungiyoyin mata a kungafen an sha ka mun wannan kuka sai kaga director ya ce ai sai nayi kaza da ke in ba kanin ba ba na kara ki ba kun ba na kara miki biya ba kaga kenan musguna kenan da ake ma mata wanda yanayin da ake ciki an dauki kundi da yawa yau muna da abin da muke cewa kundin mu da ake cewa political jar yana nan mun yi argumentar islamic yana nan yau akwai kundaye da yawa da aka tsara da har yanzu wayannan kundaye an buga su suna nan amma a ci gaba da aikin su ya gagara
to madam kamar abinciken da kuka gudanar kan wannan al'amarin ina yafi kamari a karkara ko kuma a cikin birane
to wallahi yanzu ina tsammani inda yake kamari kowane janshi na da nashi wahala in ka dauki a fannin karkara su karkara dama ka san menene matsalolin su dawainiyar diya wurin gai dawainiyar kansu da kansu buskan lakwal buskan rishin lahiya da buskan taimaka ma al'umma in ka dauko nan wurin yanayin birni cikin ma'aikatan ne muke ganin bambanci da yau mata na da ilimi mace Niger yau ta kai ilimin ta ya kai inda shi da kanshi yau nashi dadi da yace mata yau sun ma maza ilimi gaskiya ce ya kai tunda yau tabarkalla masha Allah duk inda ka dauki gungun da ka dauka mace akwai ta in a gungun soji ka dauka mata yanzu matuka akwai su jiya cikin soji in ka dauka a fannin doctorori akwai mata in ka dauka a fannin mashara akwai mata kenan yau alhamdulillah mace ta kai inda ta kai
to yanzu dai game da shi wannan taron mun samu zantawa da ɗaya daga cikin sarakan gargajiya da suka halarci taron mai martaba sarkin Tesawa Mansur Kane mai gizo
yanzu haka in ka je hada in ka je ka taga da mace guda 10 takwas zancen army ya kawo su cikin takwas kin wani zancen army ya kawo su ka samu 6 su kishin army suke tambaya ma gaba daya cikin 6 masu tambaye kishin army 4 talauci kuma irin abunda maza ke musu irin abunda dangin maza ke musu irin halin su ke ciki shine muwagin zabo su to wanga dama ne an ka samu a zo a zamna a tantumta bisa kan halayen da mata ke ciki amma kuma ayi zancen me ya kamata a mamaci balle mamacin karkara saboda a samu a rage talauci da ke kaita cikin wannan hali ina yi imani da in an samu an sa hali kore cikin hannun mata ko kuma an ba mata daman neman hali su da kansu da a ce a zo kullum a zo a yi tawaye musu kai a zancen waye kai an yi shekaru da shekaru ya isa yanzu su samu sana'o'i su samu abin neman abinci haka nan mishi yana nan bai nan ya je dandi yana bata bai bata ita na da abin za ci tana da abin za ta ba iyalinta kai mun yi imani da in an sa hali sosai cikin hannun mata wani dan kuka wani abin da duk sai ya rage mu a hada aiki ma rage mu zai in Allah ya yarda
Malam Usman Dambaji wani irin tallafi ne kake gani ya kamata a kawo wa su waɗannan matan
matan karkara a yau abin da ya kamata a musu na fari sai a waye musu kai ko an baka kuɗi idan ba a baka ba horo wannan kuɗin bai tasiri a gare ka kenan a kwanta musu cewa unhwanin zuwa makaranta da fari na kwarci makarantar Muhammadiya shine zai sa kanka waye bude ka san menene zaka iya ma kanka dan yau da gobe kuma ci gaba da ake zanta ci gaba mace ta samu abin masarufi ba an ce binta yi karfin mijinta A'a, don ta samu ni tallafa ma ci gaban gida. Yanzu mu abin da muke nema ne ma a hore su su gane cewa wai har maza su gane samun kuɗi ga hannun mace ba shi bane cewa za ta fishi ne maka ko za a sama ta su yi ƙarfin maza. A'a, akwai ta musu cewa saboda wannan abin taimakon ka ne, taimakon yara ne, taimakon kowa ne. Me amma a yi shi cikin ka'ida wanda al'adunmu suka yarda wanda musulunci ya yarda. To shi ne muke na muna kokowa duk matsalar abin da yasa abin bai yayuwa saboda wanda suke babban birane ba su ba da bakima ta kirki wanda na ƙauyen za a iya gane su sama abubuwan. Abin da muke so na farko yanzu wai ba wai a samu maganin abin yanzu ba ne, a'a muna so an aka samu maganin ya zamanto dindindindindindin. To shi ne muke so duk abin da ake yi ana sa ƙafa ga sa ɗiya mata makaranta. Yau mace an tashi makaranta baka iya kamata wayo. Baka iya kace mata ga kara wannan abin gane. Kinan yau mace an tana aiki, sana'a tana kasuwa ne ko tana wani aikin gwamnati an kasu take ga dandi. Iya ta rike su. Yau da ba ga da muke hana ma matanmu ma su shi aiki. Allah ka yahe ni. Idan mutuwa ta zo ka bar mace da iya biyan ka mutu baka bar komi ba. To idan ba ta da wani sana'a yi babu wani aiki gidanku babu komi. Kaga iya sai shiga titi sai shiga ragaita kenan. To idan wannan macen tana da wani abin sana'ayyinta sai ta kare mutuncin wannan yaran ta kula da su kamar kananan dan a samu kuma a ci gaba da arokin da ke ciki. Yaki ya talauci kamar yadda madan ta gayi bai yiwuwa sai an samu kamar wasu constitution wasu abu da zai kare musu matan su bala'i. Tunda yau kai gani an yi zancen mace yawa ina son sakin mace a waya zan kira in ce kai juju ba takarda an sake ta. Me ai ita ke so ta rabu sai ta shekara uku ba ta samu wani takardar rabuwa ba. Ai ta gara mata alkare, ai ta gara mata alkare. Me yasa? Ka gani ko? Kenan akwai miskila da kamata a gyara cikin wani abubuwan. Ni a waya fa ina wani ƙasa sai in ce kai ta Allah ba takarda ta ishe ni. Amma ita an ta ce juju mai gida na shekara biyar bai bani abinci ina son rabuwa sai a ce a'a. Kaga kenan akwai matsala gurin an gyara wannan harkokin.
To yau ma lokacin ya kwace mana sabili da haka tilas majabirki nan sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu Yusuf Abdullahi da ya bada gudunmuwa daga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi da...
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugabannin kasashen nan biyar masu tattalin arzikin kasansu da suka yunkuru a duniya sun yi gargaɗi akan abin da shugaban Afirka ta Kudu ya kira barazana ga cinikayya tsakanin kasashe da kuma da ke bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa wanda ba a farkace yake ba. Yana batu ne akan rikicin cinikayya da ke neman kunno kai tsakanin Amurka da ɗaya daga cikin mamban wannan ƙungiya mai ƙarfin tattalin arziki wato China. Shugaban na kasar ta China Xi Jinping ya bayyana damuwarsa a fara taron kwanaki uku a Afirka ta Kudu. Shugaban Xi ya faɗa a wurin taron cewa ka a saki a yarda rikici kan cinikayya ya kunno kai domin ko ba za a samu gwani ba. Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa wa majalisar dokokin kasar Uganda jiya Laraba cewa kasarsa za ta buɗe sabbin ofishoshin jakadanci har 18. A jawabi irinsa na farko da wani prime minister da ke kan gado ya yi ga 'yan majalisar dokokin Uganda, Mr. Modi ya bayyana cewa India za ta bai wa Uganda rancen kuɗi dala miliyan 200 domin samar da kayayyakin more rayuwa da inganta muhalli.
To da kamar kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu zo muku dauke da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. A duk lokacin da ake son sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In za mu da jin shi Ladan Ibrahim Ayawa da ya tana gabatarwa da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa shirin, sai injiniyanmu Darius Smith Mahmud Lalo ke cewa a wuni lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC.